إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokin mu a wannan safiya ta Lahadi a yau muna a 30 muna nawa ga wata 9 ga watan Jumadil Akhira hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1447 wanda yake daidai da 30 ga watan 11 shekara ta 2025 miladiya wannan shine darasin mu na 33 a cikin karatun littafin Al-Aqidatu Bahawiyya wallafar al-imamu Abu Ja'far Ahmad ibn Muhammad ibn Salama al-Bahawi rahimahullahu ta'ala a wannan masallacin da ke nan unguwar Raji Quartz a nan cikin garin Bauchi darasin mu na satin da ya gabata mun tsaya akan lamba ta 87 daga cikin gabobin da malam yake kawo mana wato manya-manyan aqidun mu na ahlus sunnati wal jama'a inda malam yayi mana bayani cewa wa kullu shay'in yajri bi mashi'atin Allah ta'ala wa ilmihi wa qada'ihi wa qadarihi duk abin da kaga ya faru to yana faruwa ne yana gudana ne da ilimin Allah da mashi'ar Allah da kaddarawansa da kuma ganin damansa ghalabat mashi'atuhul mashi'ati kullaha malam yace ganin daman Allah mashi'ar Allah ta rinjayi dukkanin wani mashi'a ganin daman Allah ya rinjayi duk wani ganin daman wani mutum duk abin da wani mutum ya ga daman faruwansa to yana karkashin in Allah ya ga dama ya faru ne in Allah bai ga dama ba kuma abinda kaso ya faru din nan ba zai faru ba shine wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin ba abinda za ku so ya faru kuma ya faru din sai in Allah ya so wa ghalaba qada'uhu al-hiyal kullaha sannan kaddaran ubangiji yarin jayi duk wata dabara da duk wani tunani da duk wani wayo to yana karkashin yadda Allah ya ga dama ne in Allah ya riga ya kaddara abu ya faru to dabara da duk wani abu ya kare shine ma'anar la haula wala quwwata illa billah ba wata dabara ko wani karfi sai komawa zuwa ga Allah wa huwa ghayru yaf'alu ma yasha Allah yana aikata duk abin da ya ga dama wa huwa ghayru zalimin abadan har abada babu abin da Allah zai aikata a ce wannan zalunci Allah bai taba yin zalunci ba taqaddasa an kulli su'in wa haynin Allah ta'ala ya tsarkaka ya tsaftata daga dukkanin wani mummunan abu duk wani abu mara kyau duk wani aibu Allah ya tsaftata gabarin sa wa tanazzaha an kulli aibin wa shaynin Allah tabaraka wa ta'ala ya tsarkaka daga dukkanin wani aibu da duk wani abu mara kyau la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun Allah ba a tambayin shi game da duk abin da ya ga dama ya aikata amma su ko bayi ana tambayan su Allah zai tambayi kowa akan dukkan abin da ya aikata falanas'alannal ladina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin Allah ya bamu iko amsa tambayin da zai mana zamu tashi insha Allah ta'ala inda malam yake cewa wa fi du'a'il ahya'i wa sadaqatihim manfa'atun lil amwati. Malam yace wa fi du'a'il ahya, addu'an da rayayyu za su yi, wa sadaqatihim, da sadakokin da za su yi, a cikin waɗannan guda biyu akwai manfa'atun lil amwat, akwai abu na amfani ga matattu. Ma'ana shine lokacin da mutum ya mutu, idan bayin Allah da suke rayu suka yi mishi addu'a, to zai amfana da wannan addu'an da aka yi mishi. Idan sadaka ce aka yi, aka yi masa waƙafi, ko aka yi sadaka da niyyar Allah ya kai ladan zuwa gare shi, to Allah zai karɓa wannan sadakan kuma ya isar da ladan zuwa ga wanda aka yi wannan sadakan don shi. Bi ma'ana shine shi mamaci a lokacin da ya mutu, to ba abin da yake bukata in ba addu'a ba, da kuma yin aikin alheri don a isar da ladan zuwa gare shi. Kaga kenan, idan har mamaci addu'ar waɗanda suke raye na roƙa masa gafara zai amfane shi, ashe kuma kenan shi kuma a roƙe shi ko a je kabarinsa a yi addu'a a ce ya biya bukata, wannan kuma ba za ta yi amfani ba. Wannan ba za ta yi amfani ba, domin shi ne yake bukatar yanzu a yi mishi addu'a, ba wai a roƙe shi ba. Shi yake bukatar a yi mishi addu'a, ba wai a roƙe shi ba. Idan an roƙe shi ma kuma ba zai ji ba, ko da ya ji ma kuma ba zai iya amsawa ba. In tad'uuhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum. In kun kiraye su ma Allah ya ce ba za su ji ba, kai in ma sun ji Allah ya ce ba sa iya amsawa, ba za su iya amsawa ba. Sannan wa yawmul qiyamati yakfuruna bi shirkikum, ranan alqiyama za ku ce ba ku muka bauta ma, za su ce wallahi ƙarya ne, ban bisa ku ba, mu ba da mu aka yi haka ba. Saboda haka idan mutum ya mutu, to babban abin da yake bukata shine a yi mishi addu'a, a yi mishi addu'a. Dukkan malamai sun yi ittifaki akan cewa mamaci addu'a tana amfanarsa. Idan ba ku manta ba, cikin littafin da muka fara karantawa a nan na sharhu mukaffiratu dhunub, mun karanta abubuwa guda goma waɗanda suke zama kankanin zunubi ga bawa. Daga ciki abinda muka karanta akwai addu'a, addu'o'i. Idan bayin Allah suka yi wa mamaci addu'a, to koda akwai wani sauran laifi tsakaninsa da Allah, Allah yakan yafe laifin sanadiyar addu'ar bayin Allah. Muna fahimta ku? In har za ku yi amma mutum addu'a bayan ya mutu, to zunubin da ya aikata in akwai saura ma Allah zai kankare mishi, Allah zai yafe mishi. Saboda haka mamaci in ya mutu babu abin da yake bukata in ba addu'a ba, tun daga ran da aka ce ga wane ya mutu aka sanar, to abu na farko da ake so shine mutane su bazama wajen yi mishi addu'a, Allah ya gafarta mishi, Allah ya mishi rahama, Allah ya saka makwancinsa, Allah ya sada shi da rahamansa. Idan an zo binne shi an gama mishi sallah, a cikin sallan ma abin da ake mishi shine addu'a, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa'akrim nuzulahu wa'assi'i mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wath-thalji wal barad wa naqqihi min adh-dhunubi wal khataaya kama naqqaita ath-thawba al-abyada min ad-danas wa abdilhu daran khayran min darihi wa ahlan khayran min ahlihi wa adkhilhu al-jannata wa'idhuhu min 'adhabil qabr. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudhillna ba'da. Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsanihi wa in kana musian فتجاوز عن سيئاته. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النيران. kaga wannan duka addu'o'i ne ake mishi. Sannan bayan an je za a binne shi, Annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka je da binne mamaci tare da shi, da ya tsaya akan kabarin bayan an binne shi, sai ya ce istaghfiru li akhikum wa salulahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al. Ku roƙa ma dan uwanku gafara, sannan ku roƙa masa tabbatan furuci, domin a daidai yanzu ana mishi tambaya. Saboda haka a yi mishi addu'a. Da haka bayan an gama binne shi, to ana so kowa kuma ya samu kama position ɗin, sai fuskanci alƙibla ya yi mishi addu'a. Ba wai haɗuwa za a yi a ce jama'a salatin Annabi goma goma, kul huwa da falaki kafa bakwai bakwai, wannan bid'a ce. Abin da ake shine kowa ya yi nashi addu'a, wannan ita ce sunna, kowa ya roƙa mishi ya yi nashi addu'a. Amma ba tsayawa za a yi ba, sai kaga yawanci abubuwan da za ka ga ana ta karantowa in ka gama kaf zaka samu babu wani ainin hakikanin addu'a ga mamacin a ciki babu an je bakin kabari ana addu'a an ji a kawo tabbaje da kafa 17 mina addu'a take a cikin tabbaje ta tabbaje da kan batsinuwa bane a cikin ta ma batsine mabul haibi akai ba a cikin tabbaje da to me kawo tabbaje da wajen addu'a mamaci me hado ta da tabbaje da addu'a ake yi mishi a roƙa mishi gafara in baka iya addu'a da larabci ba a wajen Hausa ka iya feso mishi addu'a da Hausa Allah yana jin kowani yare saboda haka shi mamaci duk inda yake addu'a yake bukata sannan bayan an binne shi an koma gida lokaci bayan lokaci duk sanda aka tuna shi ayi mishi addu'a duk sanda aka tuna shi ayi mishi addu'a wannan ita ce karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda kaga kenan shi mamaci shine ma yake bukatar ayi mishi addu'a ba wai shine ake da bukatar a roke shi ba shine za a roke shi ba a'a addu'a za a yi mishi ba shi a roke shi ba dan ka roke shi ma wallahi aikin banza kai babu abin da zai iya yi maka in kuma kana so ka gane wani in na roke shi yana cin kabari zai iya yi min wani abu to tambayi kanka san da yake raye kuma me ya iya yi san da yake raye me ya iya yi me kake nema a wajensa matsaloli kake so su warware rashin lafiya san da yake raye a gidansa ba taba yin rashin lafiya ba shi bai rashin lafiya ba matsalolin kasa ne suka rikice san da yake raye kasar ba ta cikin matsaloli to yaya bai iya komai ba ashe kenan bayan ya mutu wallahi ba abin da zai iya yi babu abin da zai iya yi saboda haka shi addu'a yake bukatar a yi mishi a roƙa masa gafaran Allah subhanahu wataala to wannan malamai sun ittifaki akan cewa addu'a tana isa zuwa ga mamaci idan an roƙa masa abinda malamai suka samu sabani akai shine shin wane ne in an yi mishi sadaka addu'ar wato sadakan take iya isa zuwa gare shi anan wasu daga cikin malamai suka ce sadaka in kai na farko idan da yayi ma iyayensa ko mata ta yi ma mijinta ko miji yayi wa matarsa sadakan tana isa kai tsaye da yana iya ce Allah ga sadaka nan na bayar amma ladan akwai akai kabarin mahaifina ko mata ta ce ga sadaka nan akai ladan zuwa ga kabarin mijina ko mahaifiyata amma inda sabani yake shi shine shin yanzu zan iya bada sadaka in ce Allah ga sadaka nan ka kai ladan zuwa kabarin Sheikh Jafar Mahmud Adam zan iya ce Allah ga sadaka nan nayi ka kai ladan zuwa kabarin Sheikh Albani ko Dr. Idris Abdulaziz ko wani cikin manya-manyan malamai ko ma wani cikin waɗanda ba ni da alaka ta jini da su to nan ne malamai suka yi sabani wasu daga cikin malamai suka ce ladan zai isa amma in ya zamana shi mamacin tun yana raye shine ya fara sabbaba wannan sadakan da aka yi mishi misali malami yana raye sai ya fara ginin makaranta kaga shi ya fara ginin sai ya mutu bai karasa ba sai wani ya zo ya karasa koda baya cikin iyalansa sai ce to Allah na karasa a kai ladan zuwa kabarin wani to malamai suka ce ladan zai isa zuwa kabarin saboda shine ya fara sabbaba abinda aka wato aka roƙa mishi ladan ya isa zuwa gare shi tun yana raye muna ganewa ku to inda wasu malamai suke cewa to koda wannan din ne wasu suke cewa ba zai isa zuwa gare shi ba me dalilin ku saboda Allah ya ce wa allaysa lil insani illa ma sa'a dan adam bai da wani abu da zai samu a wajen Allah sai aikin da yayi shi da kansa saboda haka ya fara gini ya kai linta sai ya mutu to iya ladansa daga foundation ne zuwa linta sauran ladan ba zai isa zuwa gare shi ba a tasu fahimta sannan ai Allah ya ce wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun ba abin da za a saka muku sai abin da kuka sance kuna aikatawa Allah kuma yana cewa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha sai ce laha ma kasabat wa alaiha maktasabat duk abin da mutum ya aikata na alheri yana da ladan abin da ya aikata na banza ma kuma yana da zunubin kaga kenan ma'ana zunubin wani ba zai same ka ba kamar yadda ladan wani ma ba zai same ka ba saboda haka to sai suke fahimtar cewa ai wannan ba zai faru ba to sai wancan malaman suka ce a'a to ai waɗannan ayoyin su kansu hujja ne akan cewa in mutun ya fara aikin alheri ya mutu ya bari koda wani ya karasa ladin zai isa zuwa gare shi dan ai Allah ya ce wa wa laysa lil insani illa ma sa'a dan adam bai da abin da zai samu sai abin da yayi sa'ayi sai abin da yayi sa'ayi menene sa'ayin sa na farko tunanin gina wajen ai aikin sa ne to duk abin da za a gina a gun yana ya ginu ne akan tunanin sa na ya kamata a gina masallaci ko makaranta a waje kaza kaga ai ladan ta nan filin da ya saya din duk abin da za a daura a saman ginin filin da ya saya ne duk abin da za a yi zai dauri ne akan inda ya tsaya saboda haka kaga kenan ashe shi wannan da yazo karasawa yayi amma asalin aikin na waye na shi wannan wanda ya fara ne shine wa laysa lil insani illa ma sa'a saboda haka sannan kuma ga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace idza mata ibnu adam in qada anhu amaluhu illa min thalath sadaqatin jariya kaga abu na farko da manzon Allah yace idan bawa ya mutu dukkan ayyukansa sun yanke banda abu guda uku abu na farko shine annabi yace sadaqatin jariya akwai sadaka mai gudana sadakan da ta ci gaba da gudana bayan babu shi kaga kenan karasa gini a ci gaba da sallah ko karatu a wajen ai wannan gudana ta ci gaba dai sadaka ce mai gudana saboda haka ladan zai riske shi ladan zai isa zuwa gare shi to inda malamai suke cewa ladan ba zai isa ba misali abinda ba shi yayi sababin sa ba a lokacin da yake raye saboda haka ladan zai yanke mishi ba zai isa zuwa gare shi ba kamar yadda wasu daga cikin malamai suke cewa kamar yadda Abdullahi dan Abbas Allah shi kare da a gare shi yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yusalli ahadun an ahadin wala yasumu ahadun an ahadin wani baya yi ma wani sallah wani baya yi ma wani azumi walakin yud'imu anhu makana kulli yawmin muddan min hanba sai dai yana iya ciyarwa a madadin sa madadin kowani wuni ya bada mudu na alkama ko wani abu makamancin haka misali ana bin mutum azumi kuma ba zai iya yin azumin ba sai dai ciyarwa to wani zai iya cewa to baba na dauki nauyin ciyar maka a madadinka tunda baka da abin da zaka ciyar to ni zan ciyar a madadinka kuma yayi amma azumi yace to wani baya yi ma wani azumi sai dai ka'ida ita ce idan mutum ya mutu ana bin shi bashin azumi to yadda za a zo a raba miliyoyin kudin da ya bari haka za a tara maganansa kuma a raba musu azumin da babansu ya mutu ya bari wannan ita ce ka'ida man mata wa alaihi sawmun sama anhu waliyuhu manzo Allah ya ce duk wanda ya mutu ana bin shi azumi to azumin wato waliyansa za su biya mishi azumi to wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa ko da mutum ba shi ya sababa yin abu ba to in ya mutu ladan zai iya isa zuwa gare shi matukar an yi ne da niyyar ya isa zuwa gare shi dalili ko shine fadin Allah da yace walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wadanda suka biyo kaga da Allah ya fara bayani akan sahabbai muhajirai walladhi lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwanan wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humus sadiqun kaga wannan muhajirai kenan sai biyo baya da ansar walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqashu nafsihi fa ulaika humul muflihun sai biyo baya da kuma mu da zamu biyo baya sai yace walladhina ja'u min ba'dihim wadanda suka zo bayan ansal da muhajirai yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman suna ce Allah ka gafarta mana ka gafarta ma ƴan uwanmu da suka rigaye mu a bisa babin imani Allah ka yi musu gafara ka gafarta mana to kaga anan sai kamar yadda al-Imam Ibn Abi al-Izz al-Hanafi yace Allah ta'ala ya yaba wa mu'minai kan cewa suna roƙan gafaran Allah wa mu'minan da suka gabace su wannan sai ya zamana ashe ishara ce ga cewa idan mutum ya mutu sai rayayyu suka roƙa masa gafara zai amfana yace wa qaddalla ala intifa'il mayyiti biddu'a'i ijma'ul umma ala du'a'i lahu fi salatil janaza. Malamai duka sun yi ittifaki idan mamaci ya mutu aka masa addu'a a sallan janaza, addu'an za ta amfane shi. Wal ad'iya allati waradat biha sunnah fi salatil janaza mustafida wa kadha du'a'u lahu ba'da ad-dafn. Haka nan kuma wato ainihin in an masa addu'a bayan an binne shi, yace fa fi sunani abi dawud min hadith usman ibn affan radiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam idha furiga min dafnil mayyit wa qafa alayhi fa qala istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbita fa innahu al-ana yus'al. Annabi in an gama binne gawa sai tsaya kan kabari yace ku roka masa gafaran Allah, ku roka masa tabbatan furuci dan a halin yanzu ana mishi tambaya. Wa kadhalika ad-du'a'u lahum 'inda ziyaratil qubur. Hakanan idan mutun ya kai ziyara kaburbura sai ya musu addu'a, mu wanda suke cikin kaburburan to addu'an za ta amfane su. Kama fi sahih Muslim min hadith Buraida ibn al-Hasib qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum idha kharaju ila al-maqabir an yaqulu assalamu alaykum ahla ad-diyar min al-mu'minin wal muslimin wa inna insha Allah bikum lahiqun nas'alu Allah lana wa lakum al-afiya. Kaga addu'an shiga makabarta kenan ko, muna roƙon muku gafaran Allah da mu da ku Allah ya mana afuwa. Yace wa fi sahih Muslim aidan an Aisha radiyallahu anha qalat sa'altu an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallama kayfa taqulu idha astaghfarta li ahli al-qubur. Annana shi tace na tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallama, in nace in mutun zai roki gafaran Allah wa matattu ya zai ce? Yace quli assalamu ala ahli ad-diyar min al-mu'minin wal muslimin wa yarhamu Allahu al-mustaqdimin minna wa minkum wal musta'khirin wa inna insha Allahu bikum lahiqun. Ce amincin Allah ya tabbata ga waɗanda suke cikin wayannan kaburburan musulmai da mu'minan cikin ku, Allah ya rahama ma magabatan mu da ku da kuma waɗanda suka jinkirta ba su iso ba. Mu ma in Allah ya yarda muna nan hanya, muna nan tafi kamar yadda kuka iso. Wa inna insha Allahu bikum lahiqun, mu ma za mu zo mu sadu da ku in Allah ya yarda, muna nan tahowa. Kaga nan kan dama ai insha Allahu anan ai ta'abbudan ne dan kai dan ibada ne, duk abin da kace zai faru kace insha Allahu. Amma wajen tafiya kan cewa kai ma kana kan hanya, wannan kan ai ko kace insha Allahu ko baka ce insha Allahu ba, Allah ma ya sha qad sha Allahu, tuntuni Allah ya riga ya so. Allah ya riga ya kaddara cewa kana nan tafi kana kan hanya. Kullu shay'in halikun illa wajha, kowa zai mutu, wanda kadai ba zai mutu ba shine Allah. Kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Allah ka sa mu cika da imani. To saboda haka wayannan malaman suka ce to koda a ce mutum ba shine yayi silan aikin alheri ba, to in an yi mishi aikin alheri Allah zai karba kuma addu'an za ta isa zuwa gare shi, aikin zai isa zuwa gare shi. Kuma wannan ita ce fahimta mafi inganci cikin fahimtar malamai, koda ba shine yayi sababi ba, to in an yi mishi addu'an, an yi mishi aikin alherin, wannan addu'an za ta isa gare shi, wannan aikin alherin zai isa gare shi. Allah ya sa mu cika da imani. Sai yace wallahu ta'ala yastajibu ad-da'awati wa yaqdi al-hajati. Sannan Allah madaukakin sarki yana amsa addu'o'in bayi in sun roke shi, sannan kuma yana biyan bukatu. Allah yayi alkawari cewa duk wanda ya roki Allah, Allah zai amsa masa. Allah yace wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, ubangijinku yace ku roke ni zan amsa muku, ku kira ni na muku alkawarin zan amsa muku. A wata ayan yace wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshidun. Allah yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam, in bayina suka tambaye ka game da ni to fa inni qarib, ina kusa da su. Ujibu da'wata ad-da'i idha da'an, ina amsa addu'an mai addu'a lokacin da ya kira ni. Duk wanda ya roki Allah, Allah yayi alkawarin zai amsa masa. Duk wanda ya roki Allah, Allah yayi alkawarin zai amsa masa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace innad du'a yanfa'u fi ma nazala wa ma lam yanzil. Addu'a tana amfani akan matsalan da ta riga ta faru da wacce ma bata faru ba. Abinda kake tsoron faruwansa addu'a tana iya tunkuɗe shi, wanda ya riga ya sauka addu'a tana iya daga shi. addu'a za ta daga shi. Har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bala'i yakan sauko zai tinkari inda mumini yake. A daidai lokacin shi kuma yana addu'a sai zama addu'ar tashi ta bike sama ita kuma bala'in tana kokarin saukowa sai su hade. Har annabi sallallahu alaihi wasallam yace akwai addu'ar da mutum zai yi ya gamu da wani bala'i har ya mutu bai san dauki ba dadin da yake faruwa tsakanin addu'an da bala'in ba. Ita addu'ar ta hana bala'in saukowa, bala'in ta hana addu'an wucewa sama sai su tsaya a tsakiya. Sai su tsaya a tsakiya saboda haka kana nan kana ta sabganka a duniya a daidai lokacin da addu'a da bala'i suna nan suna rikici a kanka addu'an ta hana bala'in saukowa. Koda kuwa ta sauko, koda ta sauko din ko dan bi kai da wanda ka san ka bi shi karfi ka daga shi ka buga shi amma dai ya saka nishin banza aiko ya rage maka ya kara maka gajiya da wahala. Akwai abinda da zaka yi da wannan energyin ya rage maka shi. To ko ba komai, ko ba komai, ko da karfin bala'in ya danne karfin addu'ar da kai amma dai ya rage mata karfi. Addu'ar ta rage ma bala'in karfi saboda haka addu'a tana amfani. Akwai waɗanda suke cewa wai addu'a la yufid, wai addu'a ba ta amfani, Allah ya riga ya kaddara komai saboda haka addu'a baya amfani. La, Allah da kansa cewa ayyamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu umul kitab. Allah yana goge abin da ya ga dama ya tabbatar da abin da ya ga dama. Lawul mahfuz kuma yana wajensa. Mummunan alkawari in Allah ya yi yana iya fasawa shine alwa'id, Allah na iya fasa shi. Amma alkawarin alheri in Allah ya yi wannan bai canzawa, inna shine inna Allah la yukhliful mi'ad, Allah baya canza alkawarin alheri baya sabawa. Amma alkawarin banza in Allah ya yi shi to Allah na iya canza shi. Ba mun ga annabi ya gaya mana a cikin watan Ramadan akwai waɗanda ake yanta su daga wuta ba, da sunan su yana cikin list din yan wuta amma saboda ibadan su da addu'a a fasa a kwashe su daga yan wuta amma dai su cikin yan aljanna. Saboda haka addu'a tana amfani. Masu cewa addu'a ba ta amfani wannan aqida ce mummuna, tunda aka ji Allah ya ce ku roke ni zan amsa muku. To in ku Allah ba zai amsa ba, in ku addu'a ba ta amfani, Allah ba zai ce ku roke ni na muku alƙawarin amsawa ba. Sannan ya ce wa yamliku kulla shay'in wa la yamlikuhu shay'un, Allah shi ke mallakar dukkan komai babu wani abun kuma da yake mallakar Allah. Komai na ƙarƙashin mulkin Allah ne, babu kuma wani abun da yake da iko akan Allah, ba wani abun da zai ce wai shi ke mallakar Allah. La, Allah shi ya mallaki komai, shi ya mallaki kowa. Lahu mulku samawati wal ardi wa man fihin, Allah shi ke da mulkin sammai da ƙasai da duk abun da ke ciki. Lillahi mulku samawati wal ardi wa man fihin, Allah shi yake mallakar sammai da ƙasai da duk wani abun da ke cikin sammai da ƙasai, duka mallakar Allah ne. Wala yamlikuhu shay'un, ba wani wanda zai ce shi ne yake mallakar Allah. A'a, eh, shi ne a yake da mallakar sammai, yake da mallakar kasai da dukkanin abin da ke cikin su. Kaga wannan ishara ce zuwa ga cewa ashe ba mai iya juya lamuran sammai da kasai in ba shi din ba, domin mallakin sa ne, duk wani abin da ke cikin su nashi ne. Babu wani, ba mallakar wani ko hannun jarin wani a sama da ƙasa, babu shi. Ulidu alladhina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ard wama lahum fihima min shirkin wama lahu minhum min zahir wala tanfa'u ash-shafa'atu 'indahu illa liman adhina lah hatta idha fuzza 'an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-'aliyyul kabir. Kaga duka wannan mallakar Allah ce, ba wani wanda yake da hannun jari ko ya taya Allah wani abu a sama ko ƙasa, babu wannan. Sannan yace wala ghinan anillahi ta'ala tarfata ayn, babu wanda zai wadatu gabarin Allah ko dai da kyaftawar ido. A ce wai kai ka wadatu daga sa hannun Allah a rayuwarka ko dai da kyaftawar ido, ba za ka iya ba, ba za ka iya ba. Yace wa man istaghna anillahi tarfata ayn faqad kafar, duk wanda yace ya wadatu gabarin Allah ko dai da kyaftawar ido to wannan ya kafirta. Wa kana wasara min ahli al-hayn, sannan ya zama cikin halakakkun mutane. Yasa annabi da kansa yana addu'a, yana ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sha'ni kullahu wala takilni ila nafsi qarfata ayn. Wannan addu'a ya kamata kowane musulmi haddace ta kullun da safi. Manzo Allah yana karanta ta sau uku, da yamma yana karanta ta sau uku. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghif aslih li sha'ani kullahu wala takilni ila nafsi qarfata ayn. Yana cewa ya hayyu ya qayyum, ya Allah rayayye tsayayye wanda ya tsayu da kansa ya kuma tsayar da wasunsa. Bi rahmatika astaghif, Allah na jingina da rahmarka, na jingina a jikin rahmarka. Aslih li sha'ani kullahu, Allah ka gyara mun al'amurana duka, komai nawa ka shiga ciki ya Ubangiji. Harkan kasuwana, harkan nomana, harkan ilimina, harkan lafiyata, harkan iyalaina, komai na na sanya ka a ciki, kai ne mai kula da shi. Wala takilni ila nafsi tarfata ayn, Allah kar ka banni da dabara ta ko ne da kyaftawar ido. Kar ka banni in dogara da kaina dan ba zan iya ba. Eh, in Allah ya barka da kanka kai ba za ka iya ba. Ba za ka iya ba. Kawai in ka kalli rayuwar za ka gane in Allah ya barka da kanka yace ka je ka kula da kanka wallahi ba za ka iya ba. Ba za ka iya ba. Shi yasa Ibn al-Qayyim Allah ya mishi rahama yace wallahi inda bawa ya san irin shirin da Allah yake da shi mai kyau a kansa a dukkan lamuran rayuwarsa, da irin masifan da Allah yake tare masa, inda Allah zai bude masa ya ga irin bala'o'in da suka tankaro shi aka tare masa shi ba tare da ma ya sani ba, ga kuma irin alheran da aka shirya za su iso gare shi ba tare da ya sani ba, ga kuma irin kaunar da Allah yake yi mishi, yace wallahi zuciyarsa bugawa za ta ya fadi ya mutu. Zuciyarsa za ta buga ya fadi ya mutu. Shi yasa zaka ga Allah yana kiran kanshi da Al-Wadud, wa huwal ghafurul wadud. Allah shine mai gafara, mai tsananin kaunar bayinsa. Mai tsananin kaunar bayinsa. Eh, shi yasa duk abin da zai faru na musiba, wallahi duk zafin musiba da kaga ya faru, to ka sa mu ranka a hakan, Allah yana tausayinka ya sassauta ta. A hakan musiban ta cakuɗi da rahamar Allah, Allah ya saisaita ta. Din inda ta zo a asalin yadda take, da ba za ka kai labari ba. Ba za ka kai labari ba. Ka yi hatsari, kafa ta karye, wallahi ka gode ma Allah, haka Allah ya saisaita ta. Allah ya saisaita ta haka. Wannan shi ne. Allah ya kyauta. Ya ce, wallahu yaghdabu wa yarda, Allah yana fushi in an yi abin da zai fusata shi. Allah kuma yana yadda idan bawa ya kama ayyukan da za su yadda da Allah. Ma'ana daga cikin siffofin Allah akwai al-ghadabu, akwai al-rida. Allah yana fushi, Allah yana yarda. Amma la ka ahadin min al-wara, yardan Allah da fushin Allah ba kamar fushi ko yardan wani cikin halittu bane. Duka wannan mun yi ta wuce bayanansu a baya. Idan kaga an siffanta Allah da wata siffan da dan Adam ya siffanta da su, to siffar ne suna ne suka hada, amma irin siffan ba iri ɗaya bane. Irin siffan ba iri ɗaya bane. Saboda haka Allah yana fushi, yana kuma yarda, amma fushin Allah da yardan Allah ba irin na dan Adam bane. Domin kai yanzu akwai wanda kakan yarda da shi, daga baya ka gane ashe wane ma ba abin yarda bane. Ashe kenan ka daura yaldankan akan rashin sani. Akwai wanda kakan yi fushi da shi, daga baya ka gane ma ashe wane masoyina ne. Saboda haka kenan kai da yaldanka da fushinka kakan daura su a wajen da basu dace ba ma. Kakan daura su a inda basu dace ba saboda karancin iliminka. Amma shi Allah duk inda kaga Allah ya ajiye yaldansa, to wannan wajen ya cancanci yaldan Allah. Shi yasa sahabbai da Allah yace ya yarda da su, saboda Allah ya san akwai ɗan kanzagi da za su zo a baya wanda za su ce, to ai bayan an yi bai'atul ridwan da Allah yace ya yarda da su, akwai waɗanda sun yi kaza a cikinsu, sun yi kaza, sun yi kaza, sun yi kaza, sai Allah ya yi ma wato tufkan baki, sai Allah ya toshe wannan kafar, yace laqad radiyallahu anil mu'minina id yubayi'unaka tahta ash-shajara. Allah sai yace haƙiƙa Allah ya yarda da muminai a lokacin da suka yi maka mubaya a ƙarƙashin wannan bishiyar. Wani zai ce, to ai a cikinsu akwai munafiki, ai a cikinsu akwai kaza, sai ya ce fa alima ma fi qulubihim, Allah ya san abin da ke cikin zukatansu,
duk da haka ya musu kudin goro yace duk wanda ke wajen ya yarda da shi saboda haka ya cancanci yardan Allah ne haka fa anzalal sakinata alaihim Allah ya saukar musu da nutsuwa wa asabahum fathan qariba Allah ya saka musu da budi wanda yake makusanci saboda haka Allah yace ya yarda da su haka ce ai akwai wanda yake kaza yake kaza Allah yace to nafi ka sani abin da ke cikin zuciyarsa ba shikenan ba an gama eh Allah ya kiyaye shi yasa malam sai yace wa nuhibbu ashabar rasulillah sallallahu alaihi wasallama malam yace muna son sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna kaunan su wala nufarridu fi hubbi ahadin minhum sai dai ba ma wuce iyaka wajen son wani daga cikin su wucar da shi matsayin da Allah ya tsayar da shi wala natabarra'u min ahadin minhum ba ma cewa mun raba gari da ɗaya daga cikin su dukan su muna kaunan su wa nubghidu man yubghiduhum duk wanda yake kin sahabbai muna kin shi wa bi ghairi alkhairi yadhkuruhum duk wanda yake ambaton sahabbai da sun kuyan alheri kullun yana ambaton sharrin su da rigima tsakanin su wannan muna fushi da shi muna kin sa ba ma san shi wala nadhkuruhum illa bi khair mu ko ba ma ambaton sahabbai sai da alheri iya alherin su muke ambata wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsan san sahabbai addini ne son su imani ne son su kyautatawa ne wa bughduhum kin su kuma kufrun wani faqun wa dughyan kafirci ne munafinci ne da kuma wuce iyaka ne akan dokokin Allah subhanahu wataala saboda haka mun muna kaunan sahabbai muna son su ba kuma mu cewa mun raba gari da ɗaya daga cikin su so mu ba ma zama ɗan shi'a wanda suka kasu akwai ɗan shi'a rafidawa wanda su ne ɗan shi'a da muke tare da su a irin wannan wajajen namu akwai ƴan shi'a nasibawa rafidawa sune su suka ce su iya wanda suke ce sune alul baiti su ba ruwansu da sahabbai ba su kaunan sahabbai alul baiti kawai suke so alul baitin ma zababbu aliyu da fatima da hasan da husaini sauran kuma ba ruwansu da su su kuma nasibawa sai suka ce to mu kuma sahabbai zalla muke so ba ma san alul baiti kaga dukan sun halaka mu kuma ahlus sunna sai muka ce muna son sahabbai muna kuma son iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ai su ma iyalan gidan manzon Allah ai su ma sahabbai ne illa iyaka suna da wata falala akan sauran sahabban da ba sa cikin ahlul baiti rigima kuma da ta faru tsakanin sahabbai ai alfitnatu bainas sahaba rigima da za a zo a ce ta faru tsakanin sahabbai da wannan bangaren da wannan bangaren malam abinda aka ce maka shine kufu amma shajara bainahu duk abin da ya faru tsakanin su kame bakinka kowa a cikin su naka ne in kana so ka gane rigiman tsakanin sahabbai ai kamar ka shigo gida ne ka samu babanka da mamanka suna fada mari dai a cikin su mu gani wa yanzu wa zaka goyi baya a cikin su zaka fito kana shela ne kana ai babana mutumin banza ne kawai naje na samu yana fada da mamana ko zaka zo ka ce ai mama na mutumiyar banza ce kawai na samu tana fada da babana me zaka yi damuwar ka yanzu a kashe maganar ta yi shiru a daina yaya ta ta ko shine abin da yake damuwar ka to haka yake kamata tsakanin ka da sahabbai an yi rigima da nan bangaren da nan bangaren ka kashe ta ka rufe ta kar aji a bakin ka illa min babin karanta tarihi da ba yadda aka iya shi ma a karanta a wuce ba a mai da shi topic na wato tattaunawa ba ai ta mai mai tashi ai ta mai mai tashi sai zamana kamar ana son a dinga yawan karanta rigiman da ke tsakanin su yanzu duk ayoyin da suka yi magana akan jihadin da sahabbai suka yi da irin wato gwanintan da suka yi da irin bajinta da suka yi da sadaukarwar da suka yi da kissoshin yakin Badr da Uhud da yakin Khandaq da Hunain da duk abin da ya faru yanzu kai wannan ba su yi shika abin karantawa ba sai rigima ta faru tsakanin su sai rigima ta faru tsakanin su tarihin su da irin yadda suka yi kokari yadda suka ba mu addinin musulunci kariya da irin tafiya da suka yi taka da kafa kilomita 200 kilomita 500 da kafafuwan su don su yi dakon addinin yanzu anan kai baka samu abin karantawa ba sai wani abu da ya faru tsakanin su bayan kuma Allah da suka yi malaifin ba ya ce ya yafe musu to kai dan kan zangi naka awanni kare da gudun lahiya kai naka awanni dama ina ce in kace sun yi laifin wannan yayi kaza wannan yayi kaza to wa yayi laifin to ma Allah yayi laifin to Allah da yayi malaifin ya ce na yafe masa kuma na bashi aljanna ha ai shi yasa zaka ga duk inda Allah ya tashi magana akan sahabbai zaka ga Allah bai dungu-dungu saboda a fito da abun fili ka gane Allah ce wai wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari wal ladina taba'uhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ya ce waɗanda suka shiga musulunci a karan farko cikin muhajirai da ansar da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa sai Allah ya ce radiyallahu anhum Allah ya yadda da su wa radu anhu su ma sun yadda da Allah kaga wani abu maimakon a fara cewa sun yadda da Allah Allah ya yadda da su sai aka fara gabatar da yaddan Allah akan su yaddan da suka yi ma Allah saboda kai ka yadda da Allah karamar matsala ce babbar matsalar ita ce Allah ya ce ya yadda da kai to kai kan ka kasa ka sayar kai maiwa wani dakiki ne baya ganewa bai gane me ma'anar Allah ya yadda da su ba sai ya ce wa adda lahum jannati tajri tahta al anharu Allah ya musu alƙawarin aljanna wanda koramu ke gudana a ƙarƙashin su kai wani bai gane ba har yanzu sai Allah ya ce khalidina fiha za su dawwama a gidan aljannan nan abadan har abada za su in sun shiga aljanna ba za su fito ba kaga wannan dai indai ba kai bane shugaban daƙiƙai na ƙasa da ƙasa ya kamata ka gane matsayin sahabbai ya kamata ka gane su waye sabbin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alaikum salam Allah ya san hakan zai faru Allah ya san hakan zai faru sahabbai su ne waɗanda Allah ya haɗa tsakanin imaninsu da imanin manzon Allah a waje ɗaya Allah ya ce amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minuna me yasa Allah bai ce thumma al mu'minuna ba domin aka ce thumma an jeranta kenan amma aka ce wal mu'minuna to an haɗa waje ɗaya kenan Allah ya ce annabi ya yi imani da abin da aka saukar masa daga wajen Ubangijinsa sannan muminai ma sun yi imani sai ya ce kullun Allah sai ya dunkule da annabi da sahabbai a waje ɗaya kullun dukansu amana billah duka sun yi imani da Allah wa mala'ikati wa kutubihi wa rusuli sannan Allah da ya tayi cewa ya yafe ma annabi sai ya hada da yafe ma annabi da yafe ma sahabbai a waje ɗaya sai ya ce laqad taballahu ala nabiyyi والمهاجرين والأنصار الذين تبعوه في ساعة الأسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم سيتي إنه بهم رؤوف رحيم الله يتي الله يا يابي مع النبي يا يابي مع أنصار هذا مهاجرين ده سك بيش ياكي ألوك تنساني كاغسي الله يحدى سواجئ ده دكما إنك جأنجي فيا أيها الذين آمنوا kafin kai da danginku su amsa sune farko wanda suka fara amsawa sune farko wanda suka fara amsa ya ayyuhal ladina amanu duk wani wanda zai shigo cin ya ayyuhal ladina amanu zai shigo cin wal ladina ja'u min ba'dihim ne daga baya bayan su zaka zo amma a karan farko sune wal ladina ja'u sune farko wasabiquna al awwaluna min al muhajirin wal ansar wanda za su fara amsa sunan imani wallahi sune a karan farko sune karan farko galibin ayoyin da zaka ji an ce sababun nuzul din zaka za suwaye sababin nuzul din sahabban ne wasu ayoyin sahabban su da su zo su yi tambaya Allah ya bada amsa wasu ayoyin su ne abu zai faru tsakanin su Allah ya saukar da hukunci ya bada amsa wani yayi kaza Allah ya saukar da hukunci wasu su yi kaza sauki da ake ta saukarwa a cikin Qur'ani da azumi idan an yi azumi me ake wani menene tsarin azumi shine in an sha ruwa yau to babu ƙara cin abinci kuma sai gobe an sha ruwa sannan idan aka sha ruwa din kafin ka ci abinci sai kai bacci to shikenan ka farka ta zalci za ka yi sai gobe su ne suka fara wannan azumi a karan farko a kansu Allah ya saukar da sauki ya saukar da uhilla lakum lailata siyami rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun da in an shiga watan ramadan to kowa zai yi sallama da iyalinsa kuma ba kai ba kusantar iyali sai bayan azumi su suka jure wannan na shekaru kafin aka saukar da wannan sauki saboda ka duk wani abin da zaka faɗi akan sahabbai to dole ne ka ambace su da alheri to ya kamata mu samu wajen tsayawa ku sai ya ce wa nusbitul khilafata ba'da rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallama awwalan li abi bakr as-siddiq radiyallahu anhu khilafa shugabancin musulmai bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda zamu fara tabbatar masa da shi shine sayyidina abubakar tafdilan lahu wa taqdiman ala jami'il umma dan falalansa da gabatar da shi akan sauran al'umma gaba daya ba wani mai daraja mai imani mai matsayi da ya kai sayyidina Abubakar a fadin duniya illa an yakuna nabiyyan duk wanda kaga yafi an sayyidina Abubakar daraja yafi shi imani to annabi ne shi in dai ba annabi bane to yana bayan Abubakar as-Siddiq yana bayan Abubakar as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu thumma li Umar ibn al-Khattab radiyallahu an sannan mai bi masa shine Umar dan Khattab thumma li Uthman radiyallahu an sai Uthman ibn Affan Uthman ibn Affan wadda annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune ya kishingida sai sayyidina Abubakar ya shigo annabi na kishingide sayyidina Umar ya shigo annabi na kishingide aka ce ga Uthman nan sai manzo Allah ya gyara zaman sa aka ce me yasa annabi ya ce ya bazan ji kunyan wanda mala'iku ke jin kunyan sa ba mala'iku ma suna jin kunyan Uthman ibn Affan mala'iku shine wadda ɗan shi'a ke cewa wai ya aure ƴaƴan annabi guda biyu ya kashe su annabi ya aura masa daya ta mutu ya kara masa ta mutu yace da muna da wata da mun kara maka kenan dai yanzu a lissafin ɗan shi'a annabi ya aura masa ya kashe ya saki aura masa yace ga wata ka kara kashewa ya aura masa ya saki kashewa yace da muna da wata da mun kara maka saki kashewa kaga kenan yanzu dan shi'a yana tabbatar da cewa manzo Allah ya goyi bayan kisan kai kenan tunda shi ya tura ƴaƴansa a kashe su dan in wani abu yayi musu suka mutu kafin aje abun ne su aya ta sauko da zafi zafi da zafi zafin ta saboda haka Uthman ibn Affan ai yasa ake ce da shi zunnurai ne ƴaƴan manzo Allah guda biyu a gidanka ha ba kai ka kasa ka sayar ai ka kwashe ai sannan thumma li ali ibn abi talib sai ali dan abi talib radiyallahu ta'ala anhu wa humul khulafa'ur rashiduna wayannan sune kalifofin annabi shiryayyu wal a'immatul muhtadun sune kuma jagorori shiryayyu ababen koyi yace wa annal ashrata alladhina sammahum rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa basharahum bil janna mutun guda 10 nan wanda manzon Allah ya ambace su ya musu albishir da aljanna nashhadu lahum bil janna mu ma za mu tabbatar musu da aljanna wa hum wato alama shahida lahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa ga abinda annabi ya shaidantar da su akan su wa qawluhu alhaqqu magana annabi kuma gaskiya ne wa hum abubakarin wa umaru wa uthmanu wa aliyun wa talha wa zubair wa sa'ad wa sa'id wa abdurrahman bin auf wa abu ubaida ibn aljarrah wa huwa ibn aljarrah wa huwa aminu hadhihi al-umma annabi yace kowace al'umma tana da amini amintacce amintaccen wannan al'umman shine Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah wayannan mutum 10 manzo Allah ya tsaya a masallaci yace Abubakarin fil janna Umar fil janna Uthman fil janna Ali fil janna Talha fil janna Zubair fil janna Sa'ad bin Abi Waqqas fil janna wa Sa'id fil janna Abdurrahman bin Auf fil janna wa Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah fil janna wannan mutum 10 manzo Allah ya ambace su shi yasa ake kiransu da al-asharatul mubashsharuna bil janna mutum 10 da aka musu albishir da gidan aljanna atake ai wa man ahsana alqaul fi ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da ya kyautata zance game da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi tahirat da matansa tsaftatattu tsarkaka min kulli danasin wanda suka tsarkaka daga dukkanin wata kazanta wa dhurriyyatihi almuqaddisina almuqaddisina da wato ainihin zuriyansa wanda suke tsarkakakku ne min kulli rijisin daga dukkanin shirme ko shara ko cuko dukkanin wata datti faqad bari'a minan nifaq to wannan ya barranta daga munafunci duk wanda ya ambaci alherin sahabbai ya ambaci alherin iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci alkhairan matan annabi ya tsarkake su daga dukkanin wani aibi to wannan yayi hannun riga da munafunci ya rabu da munafunci amma duk wanda zai ambaci aibin sahabbai ko matan annabi sallallahu alaihi wasallam ko zuriyarsa to wannan zai tsunduma cikin munafunci shi yasa annabi da kansa yace ayatul imani hubbul ansari wa ayatul nifaqi bughdul ansar alaman imani san ansarawa mutanen madina alaman munafunci kuma kin su daga san da kaji kana kin wanda ga cin su to dauki list ka rubuta sunayen munafikai sa sunan kalan ba daya kai ne na farko yace wa ulama us-salafi min as-sabiqina malamai magabata wa man ba'dahum da wadanda su gabace su min at-tabi'ina cikin tabi'ai ahalul khairi wal athar ma'abuta alheri ma'abuta hadisi malaman hadisi kenan wa ahalul fiqhi wan nazar malaman fiqhu da fahimtan addini la yuzkaruna illa bil jamil ba ma ambatan su sai da abu mai kyau wa man zakarahum bi su'in duk wanda ya ambace su da wani mummuna abu fa huwa ala ghairi sabil to yana kan hanya sabanin hanyar musulunci wala nufaddilu ahadan min al awliya'i ala ahadin min al anbiya ba ma fifita wani wali akan wani daga cikin annabawa ba wani wali da darajarsa ya kai annabawa dan su ma annabawa ai waliyan Allah ne to mafi girma cikin waliyan Allah kuma su ne annabawan Allah alaihi musallam wa naqulu muna cewa nabiyyun wahidun annabi guda daya afdalu min jami'il awliya yafi dukkanin waliyan Allah daraja annabi daya a sa annabi a tare da sauran waliyan da ba annabawa ba in sun cika waliyan gaskiya din to annabi guda daya yafi duka waliyan daraja to balle kuma a ce an ba mu wani wali darajar da ta kai darajar annabi ko ta ma wuce darajar annabi ko a ce maka ga wani salati nan da za ka yi wanda za a baka darajar annaba guda 70 ko a baka darajar annaba guda kaza kaga wannan rashin hankali ne domin shi annabtaka ba kokarinka ne ko kwazanka ke sa ka zama annabi ba a shi annabi special appointment ne daga wajen Allah Allah ke appointing annabi don shi annabi salati ma annabi ya iya salati ne in ba bayan an masa wahayi ba ai sai ya zama annabin kafin ake koya mai salati to yaje kuma bayan ya zama annabin an koya mai salati kuma ce kuma ga wani salatin da za a yi kuma a baka darajar annabi 70 shi ya ba a bashi ba ai kaga shi kamata abu a bashi ai ya wuce wajen wa nu'minu bima ja'a min karamatihim muna imani da abin da yazo cikin wato ainifin karamomin waliyai wa sahha an ithiqati min riwayatihim da kuma abin da ya tabbata daga yaldaddun mutane na wato ainihin ruwayoyin da suka zo da abubuwan da suka faru da waliyan Allah Allah ta'ala ya samu dace abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya fi mana alaikum assalamu alaikum na'am wannan ko da ƴan uwan mamaci ne na jini a zo a taru a ce mamaci ya mutu a zo a haɗu a ce an dunkule waje ɗaya a yi addu'a wannan na yi ana amsawa wannan bayi da asali a musulunci bayi da asali ko a zo a haɗu a ce wai a raba ƙur'anai a haɗu a yi mishi sauka wannan bid'a ce wannan ba musulunci ba ne manzo Allah bai koyar da haka ba sallallahu alaihi wa sallama saboda haka abinda aka koyar da mutane shine kowa ya koma gefe ya yi mishi addu'a kowa ya mishi addu'a shi kadai amma a zo a haɗu a ce ku zo mu haɗu mu yi ma wani addu'a wannan nayi ana ce amin wannan bai da asali shi yasa ai abinda ake ta yi a ce akwai addu'an uku akwai addu'an bakwai akwai addu'an 40 duka wannan ba musulunci bane manzo Allah bai koyar da haka ba sallallahu alaihi wa sallama in mamaci ya mutu ba wani addu'an uku ko wani daga ranar da ya mutu in kwana miliyan ɗaya zaka ƙara yi a duniya kullun ana so ka dawo mamacin yi mishi addu'a ne ba sai uku ko bakwai ko 40 ba saboda haka wannan kuskure ne a ce a zo a haɗu a ɗaga hannu wannan na yin addu'a saura suna cewa amin ko a ce ku kawo salati goma ko a ce a kawo kulwa kafa sha kaza kuma ba a ma nutsuwa a yi ɗin ba a nutsuwa a yi ɗin in an ce kulwa kafa goma kankadira guda ɗaya an ce kuma a kawo alam na shara kafa 17 kaga kai ɗaya an ce a koma tabbate da kafa 17 to ka gani shi mamaci da yake neman addu'a kuma dan Allah mai hada shi da tabbate da tabbace da fatsinuwa ce fa ko Allah ya tsine mu Abu Lahab to kuma an zo anan karanta wa mamaci shi da yake neman a roƙa masa gafaran Allah mai hada shi da tabbate da ayan azaba da bala'i Allah ya shirye da mu alaikum salam wannan duk canfi ne irin da mutane bayi da asali a musulunci ba wani nassi sarihi da zaka samu yana bayanin cewa duk alhamis ko juma'a mamata da yan uwanka da suka mutu ko iyaye ko iyalai ko wani abu makamancin haka za su dinga fitowa daga kabari suna ce ka bar mu baka mana addu'a waye waye a'a wannan bai da asali sai dai kai a karin kanka in ka bar su baka yi musu addu'a kai laifi
kai abin da ba daidai ba ka zama abin zargi amma ikrarin cewa wai suna fitowa suna cewa ba ka yi mana addu'a wannan ba shi da asali eh sai dai suna bukatun addu'a din kuma ya kamata a dage wajen yi musu addu'a din dan shine babban abin da mamaci yake bukata Allah ya gafarta wa magabatan mu wannan ya tabbata a cikin hadisi hadisin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa tu'radul a'malu fi kulli yawmin khamisin wa ithnain duran alhamis da ranar litinin ranar ne ake tattara ayyukan bayi a mika ma Allah sai manzo Allah ya ce fa yaghfirullahu azza wa jalla fi dhalika alyawm li kulli mri'in la yushriku billahi shay'a duk wanda baya shirka ma Allah aka duba aikin sa aka ga a wannan satin bai yi shirka ba ya ce to duk zunubanka na satin nan an yafi maka sai ce illa mar'an kanat bainahu wa bain akhihi shahna sai dai wanda tsakaninsa da dan uwansa ba ga maciji akwai fada da rigima tsakanin shi da dan uwansa to wannan Allah sai ya ce urku hazaini hatta yastaliha wayannan guda biyu ku aje littafin su a gefe sai ran da suka shirya sai aka hu saboda haka wannan ya tabbata cewa duk ranar litinin da ranar alhamis ana kai ayyukan bayi zuwa wajen Allah wannan hadisi ne wanda bukhari da muslim suka rawaito hadisin abu huraira Allah ya kare da gare shi alaikum salam
kaman batun addu'a ko kuma mutum yana so zai samu wani cigaba kaman ya dan so su yi masa su yi azumi saboda su idan sun zo shi ba su
yi mishi addu'a wannan tawassuli kenan mutum na da wata bukata ko shi yayi azumi ya roki Allah ko ya roki iyalansa su yi azumi su roka masa Allah su yi tawassuli da wannan azumin su roka mishi Allah domin ai ci gaban magidanci ya ci gaban iyalansa ne saboda haka duk abin da ya same shi su ma ya same su duk abin da za su yi musharaka zai yi shi su ma za su yi musharaka da shi a ciki saboda haka kamar yadda shi ma zai iya azumi ya yi tawassuli da wannan azumin haka nan su ma za su yi azumi su yi tawassuli da wannan azumin Allah mai gidanmu na da matsala kaza ka yayi mishi babanmu na da bukata kaza ka biya mishi wannan ya halatta hasali ma shine abin da aka fi so sabanin abin da mutane sabanin bakance da mutum zai ce Allah in ka biya mun bukata ta kaza nayi alƙawarin dan yi azumi kaza ba dewan mutum malamai suna ce hakan makaruhi ne abin da aka fi so shine kai din sai kai tawassuli da shi ba wai kace Allah an ka mun zan maka kaza ba don da yawan mutane in bukatan ta biya sai ya ce ashe Allah an masa alƙawari ya kan mi kaza bayan kuma ka san azumin ka ai ba zai amfani Allah ba ai to Allah ya samu dace ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله اعلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته